أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايها كبركة مدساتها أن مسلاتي ميتار البركة مسجد عثمان بن عفان دنتي قبادة كراتمنا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم واللفا والسعد يوسف عبو عزيز رحمه الله تعالى. إذن بأمان تابا من أتكين شخصية تا غوبة سيار شيني أبو الضرداء شيني واندا أكيكين شوامير بن زيد بن قيس رضي الله عنه. ساكيد إقباتا موهارا متاشياء كان وانيني واننباوا الله mun tsaya inda malai yake mana bayani akan fada'il din shi yau da iko Allah zan mu tashi akan zuhuduhu fi dunya. Muna 16 ga watan safar hijran manzo Allah 21 ga watan safar hijran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445 wanda yake daidai da 26 ga watan 9 a kalandar bature 2023. Malai yake cewa bayan ya mana matashiya akan wannan babban sahabi Abu Darda, yake bayyana mana lalle babban malami ne wanda yake jagora. Baya da haka alƙalancin garin Dimashq a hannun shi, kuma shine mafi karatun Sayyidul Qurra a garin Dimashq, mafi sanin Al-Qur'ani, makaranti na Al-Qur'ani a cikin garin Dimashq. Ya mana matashiya irin lokacin da shi Abu Darra ya musulunta lokacin da aka yi yakin Badar, kuma ya halarci yakin Uhud, kuma malam zai kawo mana irin bazata ko irin janwiya da abin azo a gani da yayi a yakin Uhud tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Daga cikin fadalolin shi shine hadisi wanda aka samu ko kuma asab da aka samu daga Anas dan Malik, yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu ba a samu bawansu wanda suka hada Al-Qur'ani ba sama da mutum guda hudu. A cikin su ya zano Abu Darda, ya zano Mu'az bin Jabal, ya zano Zaid bin Sabit, ya zano kuma Abu Zaid shine Sabit bin Zaid ko kuma Sa'ad ibn Ubay, yarda Allah shi tabbata a gare su. Duk da malam ya kawo wani dan karamin ta'liqi yake cewa a'a, ai mas'ala a ce mutum hudu rakkan ne suka harci Al-Qur'ani a lokacin bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yace wannan ba ta so ba. Yace amma dai yayi bayani ne idafiyun la haqiqiyun, yayi ƙari ne akan wa'incan mutanen da suka harce shi ma ya kawo ga wasu mutane wanda shi Anas ya sani wanda sun harce Al-Qur'ani a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Tabbas yana daga cikin wa'inda suka harce Al-Qur'ani a cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna da yawa. Abin da yake tabbatar mana shine asar wanda aka samu na Umar lokacin da aka yi ma'arakatul Yamama, yaki da aka yi na wa'inda suka yi ridda lokacin su Musailamatul Kazzab. An kashe kusan mutane 70 daga cikin maharata Al-Qur'ani daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan kadai ya ishe ka dalili akan wa'inda suka harrace Al-Qur'ani lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna da yawa. Simala ya ci gaba da ce mana zuhuduhu fid dunya, gudun duniyar wannan bawa Allah. shi kuma duk lokacin da aka ce an samu imani to zaka gani mutum bai sanya duniya ba ta kasance ita ce a gaban shi ba hannun shi yaya za a yi ya wanye da ubangijin shi lahiya a gobe kiyama duk tunanin shi yaya za a yi yayi wa kanshi guzuri yayi wa kanshi tanadi saboda gobe kiyama ubangiji ya ji kanshi ya sanya shi gida aljanna shine malai yake ce mana qala abu darda kuntu tajiran qabla al mab'ath فلما جاء الإسلام جمعت التجارة والعبادة فلم يجتمع فتركت التجارة ولزمت العبادة wannan asar din daga shi Abu Darda yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa kuntu tajiran qabla al-mab'ath na kasance dan kasuwa ne ni kamun a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan nishadin shi ko aikin shi shine kasuwanci yake cewa falamma ja'al islam lokacin da musulunci yazo na karbi musulunci na musulunta na meka wuya ga Allah ga manzon shi yace jama'atu tijara wal ibada sai na hada kasuwanci da ibada a tunani na wannan abubuwan guda biyu za su tafi lokaci daya yake cewa falam yashtami'a lokacin da na tsaya na yi la'akari sai na gani kasuwancin nawa yana rinjaye ibadata yake cewa fataraktu tijara sai na bar dukkan wa'ansu kasuwanci walazimtu al-ibada sai na kai na kama jiki akan kurum na dukufa akan ibada sai dai wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke yi amma dai wa'ansu mafi yawa daga cikin su sun hada guda biyun kuma suna yi kawai misali idan ka dauki Abdurrahman bin Auf ka dauki Abubakar duk ya kusancin shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar kasuwanci ba yana kasuwa kuma yana nan tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka dauki misalin Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi da shi da makwabcin shi sun kasance suna nizamut tanawub in wannan yau ya tayi kasuwa wannan ya tayi gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya saurara idan ya dawo suka hade sai su gamu kowa ya wa bai ma dan uwan shi rasfan abin da ya wakana shi wanda ya tayi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mai rasfan ga abin da manzo Allah ya fada ga irin sunnoni ga irin abubuwan da manzo Allah ya karanta haka shi ma washe gari shi ya tafi kasuwa shi kuma shi ya tafi wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauka daga ilimin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gani wannan yake nunawa duk da akwai ta'liqin da shi Imam Az-Zahabi yayi akan wannan asar din na Abu Darda akan lalle ba wai ba hana maka ba a ce ka hada guda biyu ko kuma daya fifita akan daya amma dai kada wala tansa nasibaka minad dunya duk irin ibadar da zaka yi kada ka manta rabanka na nan duniya an baka damar ka huta ka nema ka samu abin da zaka dana dawo rayuwarka ka samu abin da zaka yalwatawa iyallanka kai alkhairi da shi ya kasance albin da ka bada na alkhairi gobe kiyama ka ribance shi shine ubangiji yake bayyana mana mu koma cikin suratul juma'a ubangiji yake bayyana fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wazkurullaha kaseera idan an gama sallah ibada ce duk lokacin da ka gama ibadar da aka lazzamta maka da kai ta yake cewa to ku yada a saman kasa ku nemi arzikin ubangiji ba haramta maka ba wasallallahu min fadli ku roki Allah daga fadalar shi duk lokacin da ka tashi ka roki Allah Allah ya maka yalwa kai karhin abin hannunka Allah ƙara riha maka asiri wannan shi yake nuna mana lalle addini bai takaita ba akan kurum mutun ya zage ne dan tsiyeye ta ibada ba koda waɗanda suka zamana a cikin masallaci lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ake kiran su ahlus sufa su Abu Huraira lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu kowa bazuwa yayi kowa tahiyya yayi ya buga gaban shi dama menene ake wa zamantakewa tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dauka a cikin makarantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan da manzo Allah Allah mai cikawa kowa ya tahiyye ne wa'ansu aka ayyana su akan wali wa'ansu hakimai wa'ansu umara wa'ansu kuma suka tayi kurum suka bar garin suka koma wani gari suka dora kasuwancin su abinda suka sani na daga ilimi suke karantarwa wannan addini bai baka damar ba kurum ka zo ka dukufa kai ibada ba kadai ba kace kurum kai ka dogara da ibada ba hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa dayan ku yayi igiya ya tafi bayan dutse yayi itace ya dawo yace ya himi alkhairi da yazo ya zamana a gabana yana cewa a bashi yace a bashi yace bai dacewa ga mummuni ya zamana kurum yace a shi ya dukufa da ibada Allah zai arzutar da shi a wajibi ne ka tashi ka tayi ka nema kamar yanda wa'ansu suka zo suka zamana lokacin Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi a masallaci suka ce a ai Allah zai arzuta su daga fadalar shi yake cewa to waye hudi muku sama ta taba ruwan zinariya tilas sai an tashi an tayi an nema sannan a samu kai naka ka rike sababi amma dai mai arzutawa shine ubangijinka inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin talikin da shi Imam Zahabi yayi akan wannan asar din na shi Abu Darda yake cewa qala al Imam Zahabi ala qawli Abi Darda radiyallahu anhu. Imam Zahabi yake bayani yake taliki akan hada Abu Darda yarda Allah shi tabbata a gare shi akan ya nema ya hada kasuwanci da ibada yaga abubuwan basu tahiya sai ya lazumci ibada ya bar kasuwanci. Yake cewa qultu sai nake cewa al afdalu jambul amrayni ma al jihad. Yake cewa abin da yafi fadala shine mutun ya hada abubuwan nan guda biyu ya hada kasuwanci ya hada ibada tare da jihadi. Kamar yadda muka samu su Usman da Affan sun yi. Wane ne albarkacin dukiya ta Usman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mai lamanin za su kasance da shi a gidan aljanna. Mi manzo Allah ya fada yake cewa man yashari bi'ra rumata falahu aljanna. Waye zai sayi rijiya wadda rijiya ce ta yi kowace rijiya a garin Madina ta dun ruwa amma dai kaito ba a hannun musulmi ba zakewa a hannun bayhudi take. Wa zai saye ta ya shayar da al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga rijiyar nan Allah ya lamunce mai gidan aljanna. Usman ya sayi wannan rijiya in ba a kasuwa an samu kuɗin ajila sai an huta an fabata sannan a samu sannan a yi wa addinin wani abu. Haka lokacin da aka tashi shirye runduna wadda ta tayi tayi yakin Tabuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man yujahhiza jayshal usrati falahul janna. Wane ne zai hada runduna wadda za a tahi ayi yaki wanda yake na Tabuka yaki ne wanda wuri ne mai nisa tsankanin shi da shi da garin Makka garin Madina afwan kusan kilo wurin 900. Wane ne za ya shirye runduna a samu abin da za a baiwa mummunai su hawo su isa zuwa garin Tabuka a fafata tsankanin Rumawa a dawo Allah ya lamunce mai gidan aljanna. Usman yake cewa lokacin da mahaya gidan shi suka hayo za su kashe shi sai kace wai shin ba ni bane ba wanda manzo Allah ya mani wannan taken bai bayyana mini wanda yayi kaza ba Allah mun ce mai da gidan aljanna suka ce kwarai ko mun sani kuma kai kai amma dai duk da hakan ba mu hasa ba sai mun yi aika da muka yi niyya akan ka. Haka suka yi suka ida kashe shi yarda Allah shi tabbata a gare shi. Shine nan Imam Zahabi yake cewa abin da yafi fadala abin da yafi game da mu shine mu hada abubuwan nan guda biyu mu hada ibada mu hada neman ilimi idan an ce ibada neman ilimi da komi yana ciki kira addu'a da zaka yi ibada ce addawar da zaka yi ibada ne dogaro da zaka yi da ubangijinka ibada ne abin da aka farlanta maka na daga salloli guda biyar ibada ne dukkan suka hada wa'innan abubuwan kuma ka hada neman arziki a gun ubangijinka. Yake cewa kuma tare da jihadi dan daukar kalmar la ilaha illallah. Jihadi kuma ana yin shi da dukiya ana yin shi da rayuka ana yin shi duk abinda ya sauka. Yake cewa wa hadha alladhi qalahu yace wannan abin da shi Abu Darda ya wadi yace huwa tariqu jama'atin min as-salaf wa sufiyya yace wannan hanya ce ta wa'ansu jama'a na daga salaf wa'inda suka gabace mu kuma da sufawa sune yan dariqa za su zo za su zamuna gudaya kurmi yace a shi ya wadatu da abinda ya wadatu da ibada bar ruwan shi da wannan hayarin ga hira a shi ai ubangijin shi yana ciyar da shi yana shayar da shi ba tare da kukun san ba a yaya ake samu abinda zai ci yaya ake samu abinda zai ci wata rai ce za ta iya rayuwa ba tare da wannan abubuwan guda biyu wanda suke fitira ubangiji ya riga ya tabbatar mana su a cikin jikin mu ba yayuwa mu rayu ba tare da su ba shine abinci da ruwa da barci. To sai ya koma gehe kurmi ya zamna ya ce a shi ai ba nema kurmi ya raka za kai ibada ba ya nema ba. To duk hannun da za ta kasance sai an bata ta rayu to mafi tozartan hannu kenan shine manzo Allah yake bayyana wannan al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Hannun badawa yayi alkhairi da hannun karba hannun da yake sama shine mafi alkhairi akan hannun da yake kasa kullun saka mai zai a bashi ina zamnati ma zamni. Yace to wannan yana daga cikin aqida ta wa'ansu daga cikin salaf kuma aqida ta sufawa. Sufaye za su zamna kurum su zamna a wuri daya ko a masallaci ko a haraba ko kuma inda suke konnayin su su zamna kurum a'a ai nan su kurum nan ne wurin cin abincin su abinda aka kawo na sadaka shine za a bada wannan mutun yana tayarwa kanshi azaba ta wutar jahannama a gobe kiyama. Yake cewa wala raiba anna amzijatun nas takhtalifu fi zalika. Yake cewa babu shakka yanayin mutane yana bambanta wani zai gani a'a ya tsaya ya duƙufa akan ibada shine mafi alkhairi a gare shi kinda ya shigalta akan wani abu rubama ya kasance yana da wani takal ko wani abu wanda yake sanyo mai wanda za a iya ci za a iya sha yake cewa yanayin mutane yana bambantuwa tsakanin wani da wani wani tunanin shi ba dai bane da na wani ba yake cewa fa ba'dhum yuqawi yaqwa 'ala al-jamma wani yana iyawa ya hada abubuwan nan guda biyu ya hada kasuwa ya hada ibada kuma yayi su kamar yanda ya kamata yace misali ka siddiq wa abdurrahman bin auf kamar abubakar siddiqa yarda Allah shi tabbata a gare shi ya hada kasuwa ya hada ibada kuma kowa ya san irin level na imani na abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi in ana magana imani daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ai bahiran wani ba in ba abubakar ba Abdullahi dan Umar yake cewa mun kasance lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muna lissahu mafi alkhairan mutane bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace muna zana Abubakar sannan mu zano Umar sannan mu zano Usman yace manzo Allah bai taɓa mana inkari ba akan wannan jeran ba da muke yi ba to wannan shi yake nuna maka bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan al'umma babu wani kamar Abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi kuma gashi nan yanayin shi ya bashi damar ya hada kasuwa ya hada kuma ibada dan kusanci ga uwagijin shi yake cewa kama kana ibnu al-mubarak wa ba'dhum ya'jaz yake cewa kamar yanda gidan ka dauki misali Abdullahi ibn Mubarak da wa'ansu daga cikin tabi'ai sun gaza su hada ibada da kasuwanci dalilin kasuwancin yana rinjayar su kowa yanayin shi daban yake cewa yaqtasiru 'ala al-ibada yana tsayuwa akan yana takaituwa akan ibada kadai wa ba'dhum yaqwa fi bidayatihi thumma ya'jiz yake cewa wa'ansu kuma za su iya hadawa guda biyu su hada kasuwa su hada ibada amma dai daga karshe su gaza su gani ɗayan ya rinjaye ɗaya wabil aks wa'ansu kuma akasin haka ibadar ta rinjaye kasuwa ko kuma ya kasance kasuwar ta rinjaye ibada yace wa kullun sa'ibun yace dukkan su kuma kowanne yana kan daidai akan abin da ya aikata menene daidai an baka dama a rayuwarka ka hada abubuwan nan guda biyu kada ka manta rabanka a rayuwarka ta nan duniya da aka kawo ka aka ce maka kai ibada an halice ka da kai da mutun da aljani akan su bautatawa ubangiji ba a hana ka ba ka nemi duk abin da zai dada maka rai shine ubangiji ya bayyana mana idan ka samu abin da zai dada maka ran to kada ka manta ka gode wa ubangijinka wani zai hada wani kuma baya iyawa amma dai ka hada in ko kuma kakka hada in dukkan abin da bawaye yayi daidai sai dai mutun ya shawa kanshi in dai bashi za a ringa yi to kuma wannan mafi tuzartar rayuwa ke yace walakin labudda minan nahda bi huquqiz zawjati wal iyada yake cewa labudda mutun ya tashi ya zabura ya zagi ne damtse a wurin neman arziki saboda iyalin shi saboda matar shi saboda wannan ciyawar su wajibi ce a kanka in dai ka aura to duk dawainiyarta cinta shanta tuhatar da ita mazamuninta wajibi ne akan ka kuma zaka yi daidai gwalgwadan abinda ubangiji ya arzuta ka li yunfiqu zu sa'atin min sa'ati gwalgwadan yanda ubangiji ya arzuta ka kai kokari kai musu kaima sai mala ya ci gaba da bayyana mana yake cewa luqatatun min jihadihi abinda zamu iya tsuntuwa daga cikin jihadin shi shi Abu Darda yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa qala shuraih bin ubaid al-himsi lamma huzima ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yawm uhud kada Abu Darda yawma izin fi man fa ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi an-nas falamma azallahum al-mushrikun min fawqihim qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama allahumma laysa lahum an ya'luna فذهب اليه ناس وانتدبوا وفيهم عويمر ابو الدرداء حتى ادحضوهم عن مكانهم وكان ابو الدرداء يومئذ حسن البلاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الفارس عويمر وانا اثر ان دغ شريح بن عبيد الحمصي yake bayyana mana yake cewa lamma huzima ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yawm uhud lokacin da aka yi galaba akan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ranar da aka yi yakin Uhud can baya mun yi bayani akan yanayin da aka shiga a yakin Uhud yaki ne wanda aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bazata a garin Madina kasancewar bayan an yi yakin Badar
an lallasawa kahuran garin Makka aya a hannu, ba su ji daɗin wasan ba, suka koma gida ana ta kuka akan abubuwan da yawa kana, an kashe manya-manya gaggagaggan kahurai a cikin garin Makka. A lokacin nan suka ɗau alwashin in yaya hali zai bada, sai sun tsaye sun ɗau fansa akan abinda Muhammad yayi wa mutanansu. Shine daga cikin abubuwan da ya kawo aka yi yakin nan, shi shine ɗaukan fansa da intiƙam akan abinda aka yi wa manzo, aka yi wa manya-manyan Qurayshawa a garin Makka lokacin da suka zo yakin Badar. Kuma baya da haka suna nema su medo girmansu a idan sauran ƙabilu a jazirar Larabawa, saboda ƴan tsiraru ne ba su takara suka karya ba, sun yi revolte, sun bar gari, sun koma sun yi sansaninsu. Mun zo mu yaƙe su, sun zo sun ci mutuncinmu, sun kashe mana manya-manyan Qurayshawa, mun koma sun yi galaba a kanmu, mun koma gida muna kuka, yaya za a yi mu dawo ƙimanmu da haibanmu ta dawo a cikin ƙasashen Larabawa? Bayan kowa ya ji labarin abubuwan da Muhammad ya yi wa manya-manyan Qurayshawa, ɗaya daga cikin abubuwan da ya sanya suka sake dawowa aka zo aka yi yaƙin Uhud, shi shine hanyar da suke tahiya suna fatauci suke zuwa ƙasashen Yaman, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya datse ta. To yaya za a yi dukkan amintuwan nan su za su same ta? Shine labudda a shirya runduna, a zo a yaƙi Muhammad, a idasa da musulunci, a idasa da Muhammad, sannan kuma su samu aminci akan wannan. Na ɗaya sun rama irin abubuwan da aka yi musu a yaƙin Badar, kuma na biyu sun medo da haibarsu, kwarjininsu a wurin ‘yan uwansu Larabawa. Na uku kuma sun amintar da hanyar kasuwancinsu zuwa garin Yaman. Dalilin haka Abu Sufyan ya taro runduna 300,000 daga cikin sojawan shi, aka zo he da suka gabato suka huto. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu labarin ai ga Qurayshawa nan sun huto da tawaga runduna sojawa 300,000 don su zo su kawo wa Madina farmaki a kare da addini. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ta neman shawara a wurin manya-manyan sahabban shi. Wa'an suka ba da shawara, a'a, abinda za a yi shi shine a zamuna a gida, ko a kare gidan shi, kare gyallan shi. Idan sun shigo su shigo garin Madina yanda dai ta kama hali ya bada. Wa'an suka ba da labari, suka ba da shawara, a'a, mu huta mu yi gaba da su. Aka yi dai ta ba da shawara daga ƙarshe ne, kamar yadda Ubangiji ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Idan dai ka dau kudirin abinda aka yi shawara a kan shi za ka tahi a kan shi, to ka dogara ga Allahnka. Shi ne lokacin nan aka ɗauki shawarar da za a huta daidai nan Uhudu, za a tare su a ga abinda hali zai bada. Shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin nan ya haɗa mutane kusan 1,000 wanda ya huta tare da sunan fagen Uhudu. Amma dai kamun ka ce menene, in dai aka ce da kwai munahuki a cikin tahiyya, to ba har abada ba a samu ba abin da ake so ba a cikin dubin nan, sai da shi wannan babban munahuki Abdullahi bin Ubay bin Salul, sai da ya ja kusan 300 ya maida su garin Madina. Kun gani yanda tawaga yanda take, kusan 700 akan mutum 300,000 suka zo. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya muwajahance su nan uyin da aka yi yakin Uhudin nan, da kwai wani Jabalur Rummat, wannan dutsen nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dora mutum 70 a sama, yake ce musu in yaya hali ya kama kada ku sake kusan ku, sawa'un an yi nasara akan mu ko mun yi nasara akan su, kan wanda ya sake ya sabu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya kawo rundunar shi, su ma sun taho karkashin jagorancin sa Hamza da Abdul Muttalib, yarda Allah shi tabbata a gare shi. Haka aka zo aka fara yaki. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da sahabban shi suka samu nasara a harkon al'amari, kasancewar nasarar nan da suka samu, nasarar nan ta ruɗu wanda suke saman dutsen Jabalur Rummat, suka gangaro don ɗaukan ganima. Kasancewar Khalid ya ga irin wannan abin da ya sanya, ya ga yanayin da zai sanya ko abin da ya sanya suka gangaro, Khalid ya koma ya musu zagaye. A lokacin nan tendance ta sake nasara a hannun musulmai, sai ta dawo kan hannun kafirai. Aka shiga cikin wani irin hali, shi ne na yake ba mu labari, yake cewa kana Abu Darda yawma idhin fi man fa'a ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi an-nas. Lokacin da aka shiga cikin rumsi ake lallasawa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aya a hannu, bayan sun ki sun bar umarni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi kuma wannan duk lokacin da bawa yake so ya samu wahala a cikin rayuwar shi to ya bar umarnin Allah da manzon shi. Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrina an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alima. Ka shedun waɗanda suke juya baya akan umarnin mu, tabbas idan suka ce su juya baya bayan ga umarnin da muka yi, to tabbas wata musiba tana yiwuwa ta same su, ko kuma wata azaba mai radadi ta same su. Ga umarnin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada shine, in yaya hali ya kasance kada ku sake kusan Khalid lokacin da ya zo ya gansa a saman dutsen nan, yake cewa baya yiwuwa mu samu nasara akan wannan yakin. Matakar wa'innan mutanen suna kan wannan dutsen a lokacin da suka gani ai sun ci yaki, kahurai sun juya baya, a lokacin nan suka sauko daukan ganima. Lokacin nan shi kuma ya dawo ta gabayan su yayi musu abin da za su yi. Shine yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, lokacin da aka yi wa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ake lallasa su a lokacin yakin Uhud nan, shi Abu Darda yana ɗaya daga cikin wa'inda suka dawo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin mutane. Mutane sun watse, kowa ya fantsama, an rikice, har da kai wanda suke shelanta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu. A lokacin nan Abu Darda yana ɗaya daga cikin mutanen da suka dawo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yake cewa falamma azallahumul mushrikuna min fawqihi, lokacin da mushrikai suka musu irwa daga saman su, kurum inya akai, in ta ga ko ina kurum takobi kake ji, kibiya kake ji akan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله من تراد امنت الله شتبت اغري شي يكي cewa اللهم ليس لهم ان يعودا يا ubangiji wannan dai abin da suka dawo wannan abin da suke yi mana ba dan komi ba ubangiji dan kurum su ƙara daukaka mu addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi in ya hali ya kasance didda nasara ta koma hannun su kahuran ubangiji ya canza nasara ta dawo hannun su yake cewa fataba ilayhi nas mutane suka dawo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanta da suka zo suka tsaya a inda suke suka tsaya a inda suke gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin mutanen da suka dawo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa fihim Uwaymir Abu Darda da kai Uwaymir shine Abu Darda yarda Allah shi tabbata a gare shi yace hatta adhaduhum an makanihim hasse da suka gusa su daga ko suka dawo zuwa ga wuraren su wa kana Abu Darda yawma izin hasanul bala Abu Darda a wannan yinin lokacin da suka dawo ya fafata yayi abin azu ba yayi abin ayi mai madalla kasancewar ya nuna bajinta shi bayan mutane da yawa daga cikin su sun juya baya sun tsere akan irin balaki da aka shiga a wannan yini na yakin Uhud. Faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yanzu Allah bin tsira da amince Allah shi tabbata a gare shi yake cewa ni'mal farisu Uwaymir madalla ga wannan mahayin dokin Uwaymir kasancewar iya bashinta da ya nuna bayan sun dawo lokacin da mutane suka watse daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Ƙarshen yakin sai ya kasance su ma waɗanda suka dawo nasara ta dawo hannunsu su kahurai sun koma nasara ta kubce daga hannunsu, ya kasance an lallasa an yi kare jini biriji a lokacin da suka juya baya suka tafi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ya juya baya, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a'a, ai musulunci kullun a sama yake, ba wani abu wanda yake ɗaukakuwa akan musulunci. A lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce su waye za su bi bayansu, daga ciki da kai Abubakar suka tashi cikin mutane 70, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura su duk irin raununnuka da aka samu da irin jiki yayi rauni a lokacin da an gama yakin nan, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura su suka bi bayansu. A lokacin nan kahure suka ƙara fantsama suka ci tagare suka koma garin Makka. Wannan shi yake nuna wa musulunci kullun shine a sama, kahurci kuma kullun a ƙasa yake. Ba wani yaki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga bace ubangiji ya bashi nasara, wata nasara ce shine sai an lallasa wa kahurai aya a hannu kuma sai an samu ganima a cikin yakin nan. Yana daga cikin natija ta wannan yakin da aka yi na yakin Uhud shine an samu kusan mutum 70 daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi shahada daga cikin su da kai Hamza idan wanda Allah ya sa ya ga nan inda ke wayan kafan Jabalur Rumat da kai makwantansa anan wanda ake cewa maqabirush shuhada na Uhud baya da haka kuma daga cikin natija wanda aka samu shine jiye abin da ya kai ya kawo tsankanin kahurai da musulmai a cikin wannan yakin ya kasance an koma saboda a nuna musu kurjinin wannan addinin musulunci an tunzura su an sun bar kayayyakin su sun tone sun tahi sun koma garin Makka ba tare da ba sun shirya ba malai ci gaba da ce mana ilmuhu radiyallahu anhu ilmin shi wannan sahabi Umar Abu Darda yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa an masruq qala شاممت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت علمهم انتهى إلى عمر وعلي وعبد الله ومعاذ وأبي الدرداء وزيد بن ثابت وانا أثر اندقى مسروق yake cewa shamamtu ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallama na shinshini sahabban manzon Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi fa wajadtu ilmuhum intaha ila umar yace sai na samu dukkan su ilimin su ya tsaya ne akan wa'ansu mutane shine na harkon su shine umar yarda Allah shi tabbata a gare shi umar Allah bashi ilimi yanda a lokacin ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa nayi dace ga abinda raina ta raya mini game da abinda ubangiji ya sabkar da alqur'ani akan shi har wuri-wuri har so bakwai a cikin alqur'ani shawara zan kawo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama in bayyana daga cikin irin baiwar da ubangiji ya bani na daga ilimi yace sai ubangiji sai ayi dace abinda na shawarar da na baiwa manzo Allah ubangiji ya sabkar da alqur'ani ya tabbatar da haka malaika lokacin da aka yi yakin Badar lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shawarci sahabban shi akan me ya dace ayi da wa'annan wanda aka kawo fursunan yaki lokacin da aka yi yakin Badar lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shawarci Abubakar da Umar Abubakar yace a ai manzo Allah a samu amsifansa a hannun kowa daga cikin wa'annan wanda aka kawo fursunan nan saboda ɗan uwan mu ne takanyo Allah shirye su su musulunta bayan an amsifansa a wurin su saboda muna buƙatar fansa aka tambaye Umar Umar yace a baiwa kowa dan uwan shi kashe shi a huta wurin a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga lalle shawara ta Umar ta yi tsauri in ya aka yi wa'annan mutane ɗan uwan mu ne yaya bai kamata ba kuma mu yanzu mutane muke nema so muke yi mu dan samu kuma gashi na ana buƙatar dukiya sai ya dauki shawara ta Abubakar yace yazo Umar sai ya tarar da Abubakar da Umar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna ta kuka sai ya ce ko hadi mini manan me yake sa ku kuka in ya dace in yi kuka tare da ku in yi kuka in ya dace in taya ku kuka kuma in taya ku kuka yake cewa ai ubangiji ya sabkar da wata aya da ubangiji zai tabbatar da abin da ya sabkar irin abubuwan da muka yi yace da ba wanda zai sha in ba kai Umar ba saboda mun saba saboda shawarar da ka bada ita ce shawara wadda ta dace da abin da ubangiji yake da kudura a aiwatar ga waɗannan fursunan wanda aka kama shine ubangiji ya sabkar ma kana lin nabi an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna arada dunya wallahi yuridu al akhirah wallahu ghafurur rahim yake cewa baya dacewa ga manzon shi ya dau ya amshi fansa akan fursunan da aka kama an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da fursunan yaki har sai an zubar da jini a saman doran kasa kuna san abun duniya ne shi ubangijin ku tanadi yake muku lahira yake muku amma dai ubangijin ku mai gafara ne ku mai jin kai baya dacewa yake cewa laula kitabun min Allah sabaqa lamasukum fima afattum fihi adhabun azim in ba dan ubangiji ya riga ya hukunta wa ba a halaka ku ba ba a sabkar muku da wata azaba ba yace wallahi tallahi da azaba mai radadi da ta shahe ku shine manzo Allah yake cewa da azaba ta sabko da ba wanda zai sha in ba Umar ba yanda Allah shi shafata gare shi baya dacewa a mushi wani abu daga hannun wa'inda aka kama su a wannan yanayin da ake ciki matukar addini yana nan yana reto bai tsayi ba tsawon shi ba shi nake cewa bai dacewa ku fifita abin duniya kuma Allah yana neman muku samu abin da yake gunshi na gobe kiyama shine lahira yake cewa to wannan Umar yana ɗaya daga cikin hadd manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana muhulkin da yayi yake cewa an bashi wannan ƙwarya da nono da madara a cikin ta yake cewa sai ga Umar ya sha yana hattana da su daga bakin shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fassara mai wannan muhulkin da ai ilimi ne ubangiji ya bashi koma kaga idan ka dauki mausu'a ta fiqhun Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi zaka gani ta hada abubuwa daban-daban yana ɗaya daga cikin manyan faqihai na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace nabiyun su shine Ali ibn Abi Talib da kuma shi shine Abdullah ibn Umar daga shi Abdullah dan Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa wa Muaz bin Jabal da Muaz dan Jabal yarda Allah shi tabbata a gare shi yace wa Abu Darda da Abu Darda Uwaimir wa Zaid bin Thabit da Zaid dan Thabit a hafizi gangaren na al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya ishe kai nuna maka lalle Uwaimir Abu Darda yana ɗaya daga cikin masu ilimi na al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za mu zo kan wa'ansu kalmomi da irin nasihohi wanda ya dace a rubuta su da alli ko da ruwa na zinariya kasancewar irin ilimi da Allah ya baiwa shi Uwaimir Abu Darda yarda Allah shi tabbata a gare shi amma dai wannan asarin na masruq yana nuna mana lalle ba wa'ansu daga cikin yana ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya ba su ilimi mai yawa su ne wa'annan mutanen Umar da Ali da Muaz da Abdullah ibn Umar da Abdullah ibn Abbas da Abu Darda da Zaid bin Thabit yarda Allah shi tabbata a gare su يتكبر تيمنا وعن زيد بن معاوية قال إن عبد الدرداء من العلماء الفقهاء الذين يشفون من الداعي وأن أسر إن دقاء زيد بن معاوية يرد الله اشتبت أغريش يكي تيوى إن عبد الدرداء من العلماء الفقهاء للي أبو الدرداء ينا إيه دقاء تكي من يما لمي وأن الله يباس فهمت أتأديني شكما باواني الخيري وأن أبنجيزي يكي بي وباوا كمي فهمت الدشي الخيري hadisin muslim yake cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din duk wanda Allah yake san shi da alkhairi to zai sanya mai fahimta ta wannan addinin wannan namu na musulunci yake cewa to lalle Abu Darda yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai wanda ubangiji ya ba su fahimta ta addini za su iya kallon aya ko aya sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su yi istinbatin wani hukunci na addini yake cewa alladhina yashuna min adda wanda suke warware wanda suke wanke mu suke warkar da mu daga cututtuka wata cuta ta kai kamar cutar duhu ta rashin sani ta jahilci to yana ɗaya daga cikin mutanen da suke warkar da mu daga irin cututtuka wanda gare mu na jahilci yake cewa wa Sa'id bin Abdul Aziz an Muslim bin Mukshim qala li Abu Darda u'dud man fi majlisina قال فجاءوا 1600 ونيفا فكانوا يقرؤون ويتسابقون عشرة عشرة فإذا صلى الصبح وانتفل وقرأ جزءا فيحدقون به يسمعون ألفاظه وكان ابن عامر مقدما فيه وان أثر دغا سعيد بن عبد العزيز دغا مسلم بن مكشم يكي تيوا قال لي أبو الدرداء malamina Abu Darda yake bayyana mana yake hadi mini yake cewa a'udud man fi majlisina kalissa hamuni almajiran da suke zamna a gaba na suke daukar ilimi ai can baya idan muku manta ba an ce sayyidu qurra'i dimashka shine jagora na malaman da suke garin dimashka na alqur'ani da kai dalibin shi babban dalibin shi ibni amir wanda yake da riwaya guda biyu wanda muka rawaito hatta da riwayar da muke yi ta riwaya hafs ɗaya ce daga cikin riwaya wanda aka rawaito daga malamin shi shine ibni wannan Abu Darda yake cewa ibni mukshim yake cewa Abu Darda yace mini lissaha mini almajiran da suke zama a wuri na suke karatun alqur'ani wanda suke daukar ilimi a gu yake cewa qala faja'u 1600 wanifan yace da muka lissafa sai muka samu mutum 1860 da wani da doriya a sama wayanda suke zamna suke daukan ilimi a wurin Abu Darda 1600 da doriya wanda suna zamna kurum daukan ilimi suke a wurin shi yake cewa fa kanu yaqra'una wa yatasabauna 'ashratan 'ashra, sun kasance suna daukar alqur'ani suna karanta mi alqur'ani suna rigaye gunshi su dauka a gunshi mutum goma sai su zo su zamana su karanta ya saurare su ya karanta musu goma ma su tahi su gwan su goman su zo haka yake yi musu. Yake cewa fa idza salla subah, idan ya sallaci sallar asuba wantafala ya gama wa qara'a juz'an ya karanta wani bangare ne daga alqur'ani fa yuhdaquna bihi yasma'una alfazahu, sai su zo su zazzabna suna sauraron lafuzzan shi malamin su Abu Darda. Yake cewa kana ibnu amir muqaddiman fihim, ibnu amir yana ɗaya daga cikin magabata a gun shi Abu Darda yadda Allah ya tabbata a gare shi. Qultu, malam yake cewa wada'utu wa da'watun ila Allah ta'ala bi ghairi hadha al-juhd wa bi ghairi hadhihi al-himma fa ma'aluha al-inhidar wal bawar. Yake cewa kira zuwa ga Allah ba tare da wannan kokarin ba, wa bi ghairi hadhihi al-himma ba tare da wannan jajircewar ba, yace fa ma'aluha al-inhidar wal bawar, yace makomarta shi shine rusewa da daukewa har abada, ba a samu ba abin da ake so ba. Wallahu la yaqbidu al-ilma intiza'an walakin yaqbidu al-ulama, yace Allah baya dauke ilimi a saman turan kasa, Allah yana dauke ilimi ne da daukewan malumma. Idan an ce malam ya rasu, to Allah ya riga ya dauke ilimi wani bangare daga ilimi, ba lalle bane a samu ba wani wanda yake da ilimi wanda za a iya zabuwa ya zamana ya karanta a kujerar shi irin yanda malamin da yake karantar su. Shi ne yake bayyana mana abinda malam yake so ya bayyana mana, wai ba a kasar mutane suke daukar ilimin nan ba, sai da suka jajirce. Abu Darda sai da ya haltar da kanshi ya zamana ya hakura ya zamana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ya hana kanshi kasuwa ya zamana yana bibiya abinda ake sabkawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na daga wahayi, har ya hada wannan alqur'anin ya hardace shi ya kasance ya ji shi daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Bayan mutuwar manzo Allah ya koma garin Dimashq ya kasance babu wani wanda zai iya daga karan hancin shi gurin alqur'ani in ba Abu Darda. Duk wani wanda za ya dauka sai ya zo ya zauna karkashin shi. Shine malam yake bayyana mana kasancewar almajirai 1600 da doriya a sama wanda suke zauwa su zauna a gaban shi ba wai a banza ba, dan yana da abin da zai iya basu ne, suka zo suka zauna kuma ya basu. Kuma lalle Allah baya dauke wai ilimi, baya dauke ilimi wai kurba a saman doran kasa, yana dauke shi ne da daukewan malumma. Idan Allah ya kashe malami ya amshi ran shi, to tabbas malamin nan ya tafi da wani bangare ne daga ilimin shi, ba lalle bane ba a samu ba irin wannan ilimin ba. Wannan shine Abu Darda, shine mala abin da yake bayyana mana na daga ilimi wanda Ubangiji ya baiwa wannan bawa Allah. Abu Darda yarda Allah shi tabbata a gare shi jagoran makaranta a garin Dimashq. Mala ya ci gaba da ce mana kalmatun wa mawa'izun tuktabu bima'i dhahab, wa ansu kalmomi da wa'ansu wa'azuzzuka da nasihohi wanda malam yake mana. Abu Darda yarda Allah shi tabbata a gare shi, wanda wa'innan kalmomin sun cancanta a rubuta su da ruwan zinariya. Yake cewa li Abi Darda radiyallahu anhu mawa'izun wa kalmatun tunqashu ala safhatil qulub, yake cewa tabbas Abu Darda yarda Allah shi tabbata a gare shi yana da wa'ansu wa'azuzzuka da yayi wa almajiran shi. Wannan wa'azuzzukan sun an hanar da almajiran shi, kuma sun an hanar da wanda suka gabace mu, kuma mu ma idan mun yi aiki da su za su an hane mu. Yake cewa wannan wa'azuzzukan wa'ansu kalmomi ne wanda malam yayi amfani da su, tun kashu ala safhatil qulub, wanda ake giraban su akan safahohi wa'ansu fash na daga zukatan mu, wanda idan mun yi amfani da su to za su haskaka mana duniyar mu, su haskaka mana gobe kiyama. Yace minha, daga cikin wa'innan kalmomi na wa'azi wanda malam yayi amfani da su shine, yake cewa na harku qauluhu mali ara ulama'akum yadhhabuna wa juhalukum la yata'allamuna ta'allamu fa innal 'alima wal muta'allima sharikan fil ajr. Wannan wata nasiha ce wadda kowanne daga cikin mu yana haduwa a cikin ta. Yake cewa mali ara ulama'akum yadhhabu, ya ku jama'a, yaya nike ganin malaman ku kullun tahiyya suke yi? Ina suke tahiyya? Shine suna mai da ararran, suna komawa zuwa ga Ubangijinsu. Kuma wannan haƙƙon ne, ba wata rai face tana da wani ajali wanda aka rigaya aka rubuta mata, tabbas idan ta cinye shi ta koma zuwa ga Ubangijinta. shi ne yake cewa yaya nike gani malamanku suna komawa zuwa ga ubangijinsu idan kuma malami ya tahi yana tahiya ne da ilimin shi illa abin da ya riga ya karantar wanda abin da ya karantar idan an yi amfani da shi shine rabon shi ko kuma abin da ya karantar aka karantar wannan shi lada za ya kai ni yake cewa wajuhalukum la yata'allamuna ga malum ma suna tahiya suna mai da araran kuma amma dai ga jahilai nan suna zamune yanci ma zamune ba sa neman ilimi rayuwa ta tai akan haka idan ku aka ce za a dore akan haka to tilas a samu fauda tilas a samu rashin jituwa tilas a samu jahilci shine as-sa'id shi yake jagorantar rayuwar mutane malum ma suna tahiya jahilai suna nan suna karuwa a cikin al'umma kuma jahilan nan sun zauna ba sa neman ilimi yake cewa ta'allamu shawarar da nake baku ku nemi ilimi shi kuma ilimi ma qala Allah wa qala Rasul shine abinda Allah da manzon shi suka bayyana mana wannan shine ake kira da ilimi yake cewa fa innal ahli kusani wan masani mai ilimi wal muta'allim da mai neman ilimi mu almajirai sharikani fil ajab suna haduwa ne a wurin neman lada ladan su ɗaya ne shi mai ilimin da mai neman dukkan su suna cuɗanya ne wurin lada ba wani bambanci tsakanin shi wannan a ce ladan mai ilimi daban ladan wanda yake neman ilimi daban hasali ma manzo Allah me yake ce bana duk wanda ya dau hanya ta neman ilimi yace Allah zai sadar da shi da hanya zuwa ta hanyar da za ta yassare mai shiga gidan aljanna kan turbar da muke in dai Allah ya dauki rayukan mu albarkacin neman ilimin nan insha Allah ban mu hudda tsammanin zamu kasance a cikin gidan aljanna dalibi ilimi na addini duk lokacin da za a ce yana cikin neman ilimi Allah ya karbi rayuwar shi to tabbas aljanna ita ce makomar shi babu shakka akan haka shine ne yake bayyana mana ku nemi ilimi saboda mai ilimin da wanda yake neman ilimin suna haduwa a wurin lada to dan me yasa ba a nema ba nasiha ce wannan mai kyau ga almajirai kuma game da malaman mu a zagi ne dan mutse ayi tai insha Allah ladan yana nan za a girbe shi a gobe kiyama Allah datar da mu Nabi yake cewa wa qawluhu waylul ladhi la ya'lamu marratan waylul ladhi ya'lamu wa la ya'mal sab'u marratin yake cewa kaito wani kwari na azaba ya tabbata ga wanda bai taba neman ilimi ba gashi kurum shi ne ya ci ya sha shikenan ya biya bukatun shi yace wani kwari na azaba ya tabbata ga wannan mutumin saboda rayuwar nan da aka turo ka ba a turo ka ba kurum ka tsaya haka yi ka kalli jama'a ba ka ci ka sha ka biya sha'awar ka ba wajibi ne sai kai sani mi ubangiji ya bayyana mana fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik shine imam al-bukhari ya fara babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal wajibi ne sai an yi ilimi sannan kai furci sannan ka aikata wannan abubuwan ba sa yuwa tilas sai da ilimi shine ubangiji ya bayyana mana kai sani lalle babu abin bautawa da gaskiya sai Allah in baka san Allah ba baya yuwa ka bautata mi tilas sai ka san waye kake bautatawa yaya za a yi ka bautata mi hatta da furci da zakai kalmar la ilaha illallah sai ka san wa zaka furtawa miye ma'anarta in baka sani ba aikin banza kake shine wajibi ne sai an yi ilimi yace to kaito wani kwari na azaba ya tabbata ga wanda bai taba huta neman ilimi ba a rayuwar shi ba yake cewa waylul lillazi ya'lamu wa la ya'mal yake cewa kuma wani kwari na azaba ya tabbata ga wanda yayi ilimin amma dai ba ruwan shi da ya aikata abin da ya sani na daga ilimi ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la yaf'aluna ma la taf'aluna dan me yasan ya za ku rinka faɗa abin da ba ku aikatawa wajibinka ne abinda ka sani wajibinka ne ka aikata yake cewa sab'u marratin kwarin na azaba ya tabbata a gare shi su bakwai saboda yahi me yake cewa yahi sharri akan wanda shi ne ma taɓa zuwa ya nemi ilimin ba shi ne yana ɗaya daga cikin wa'inda ubangiji zai dirmiyar da su a wutar jahannama a gobe kiyama shi ne wanda ya sani bai aikata ba ita ma amana ce a gare ka madama ka sani to wajibinka ne ka aikata Na uku yake cewa wa qawluhu laula salasun ma ahbabtu al-baqa sa'atu. Zambul hawajir was-sujud fi al-layl wa mujalasatu aqwamin yantaquna jayyid yantaquna jayyid al-kalam kama yuntaqa at-tayyibu ath-thamar. Yake cewa in ba dan abubuwa guda uku ba laula salasun in ba dan abubuwa guda uku ba ma ahbabtul baqa'a sa'atan da bun so ba na tsaya a wannan rayuwar ta wata duniya daidai gwalgwadon sa'a guda ba. Yace na harko shine zam'ul hawajir kishirwa ta garjin rana kinaya ce akan azumi in ba dan azumi ba da bun so na zamana a wannan rayuwa ta duniya ba. Shi kuma azumi mun sani irin ta goma shi da Ubangiji ya tanadawa mai azumi. Yake cewa duk wanda ya yi azumi daidai yini guda dan Allah ya yi shi, yace Allah zai nisantar da huskar shi da wutar jahannama su 70 gwalgwadon 70 sawa'un shekara 70 ko zira'i 70 ko fa 70 kai ko fa 70 ne ai ba kadan bane ba farin sana shekara 70. Yake cewa duk wanda ya yi azumi daidai gwalgwadon azumin yini guda dan Allah ba wannan yayi shi, yace Allah zai nisantar da huskar shi ga wutar jahannama daidai 70. Kuma haka Ubangiji ya bayyana mana, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayyana mana lalle masu azumi suna da wata kowa a gobe kiyama wanda za su shiga gidan aljanna, ita ce ake kiranta da ar-rayyan. Yake cewa to in ba dan wannan ba, yace wallahi da bun so na zamana ba daidai gwalgwadon sa'a guda ba a cikin wannan rayuwar tamu ta duniya ba. Yace na biyu shine as-sujudu fil layl, shine sujada a cikin dare. Shi kuma tam mun sani irin ta goma shi da mai samu mai sujada yake samu a gobe kiyama, yake samu a gun Ubangijin shi. Shine a cikin suratul sajada Ubangiji yake bayyana mana ta tajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'maluna. Yake cewa yana daga cikin siffarsu na masu imani, suna nisantar da shinhudarsu, suna nisantar da gangar jikinsu akan shinhudarsu idan dare ya ruha. Me suke? Suna kiran Ubangijinsu, suna masu kwaɗayin abin da yake gun Ubangijinsu na daga rahama, na daga fadala, na daga aljanna shi, kuma suna masu tsoron azabar shi ta gobe kiyama. Kuma abin da muka ciyar da su, abin da muka arzuta su da shi a rayuwarsu na duniya, suna ciyarwa fi sabilillahi. Yake cewa rai ba ta san ba irin abin da aka tanada mata ba, wanda za ya dadada mata rai a gobe kiyama idan sakamakon abin da take aiwatarwa na daga tashi daddare take sallolinta. Shine nan yake bayyana mana Abu Darda, in ba dan tsayuwa ta dare ba, sujada da muke yi mu kusantar da kawunan mu zuwa ga Ubangiji, yake cewa wallahi da bun so tsaya ba a wannan rayuwar ta wata duniya ba. Yake cewa na uku shine mujalasatu aqwamin yantiquna al-tayyid al-kalam. Yake cewa zama da mutane wanda suke mutane ne nagari, idan ka zauna da su zaka fa'idanta da su, za su ringa kafto kalmomi wanda suke masu dadi, wanda za su haranta maka rai, su ne kalmomi na karatun Alkur'ani. Zan sanya ka akan hanya sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, su karantar da kai abin da zai sanya ka wanye da duniya ka lahiya gobe kiyama, ka kuma ka samu alkhairin abin da ka aiwatar a rayuwarka ta nan duniya. Yake cewa kama yuntaqa at-tayyibu as-samar, kamar yanda ake keto ake yanko manya-manyan ko mafi dadadan danyen itace. Yake cewa wannan abubuwan guda uku su ne suka sanya ni nike san zamana a wannan rayuwar ta duniya, in ba dan su ba wallahi da na nema Ubangiji ya dauki raina. Kuma wannan abu ne wanda ba hana ka ba, bawa idan ya zo zahiri da yima a gun Ubangijin shi, idan rayuwa ta yi kasancewa alkhairi a gare shi, Allah ya kashe shi, idan kuma Allah ya rayar da shi, idan kuma mutuwa ta yi dacewa ta yi alkhairi a gare shi, Allah ya kashe shi. Amma dai kai tsaye mutum ba ya zo ya ce Allah kashe ni da Allah in huta, sai dai bawa ya nema idan rayuwa ta kasance kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu, in rayuwa ta kai kasancewa alkhairi a gare ni Ubangiji ka rayar da ni, idan kuma mutuwa ta yi kasancewa alkhairi a gare ni Ubangiji ka amshi raina. Yake cewa to in ba dan abubuwan nan guda uku ba, yace wallahi da bun so na zauna a wannan rayuwar ta wata duniya ba. Na harkonsa shine azumi, kasancewar irin ladan da ake samu da azumi, irin abubuwa tanadi da Ubangiji ya yi wa masu azumi a gobe kiyama, har aka ware musu kowa wanda za a ce kurum aina sa'imi, ina masu azumi suke su zo su shiga ta wannan kowa, idan sun shiga
an like ta ba wanda zai koma shiga a cikin wannan kofa shikenan ilal abad haka tsayuwa tsakiyar dare kuma kowa ya san irin fadalar da take cikin shi sannan kuma zama da mutane nagari wanda za su fa'idantar da kai su karantar da kai su karanta maka alqur'ani su bayyana maka kalmomi masu kyau wanda zaka ji dadin su kalmomi wanda zaka sabu ladan su hadda manzo Allah sallallahu alaihi ko ubangiji ma yana bayyana mana idan ka samu kanka a wurin mutanen da suke bayyana kalmomi wanda ba su dace ba yake cewa fa'arid anhum hatta yakhudhu fi hadithin ghairi ka kawar da kanka akan su ka tashi ka bar musu wurin har sai sun kusa ko ka kawar da kanka akan zancen da suke yi har sai sun canza hirar da suke yi zuwa ga hira wanda za a fa'idantu za a amfani da ita yake cewa idan suka iya kuma ka tashi ka tahiyyarka shine mafi alkhairi a gare ka kasancewar lokaci ya ja zan mu tsaya a nan abinda muka karanta dai Allah ya ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana shi bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana su ɗan uwa da amana arziki da suke bara'ata muna fatan Allah ya biya wa kowa bukatar shi kuma ya sanya albarka a ciki Allah ya tabbatar da mu akan sunnar shi ya ƙara jaddada imani a cikin zakatunmu ya kashe mu akan wannan addini na musulunci اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك